ba'a ni kuma zan kusance shi gurgurdan gaba guda wa ina tani yamshi in ya taho min yana tafiya a taito har wala ni kuma zan zo masa ina sassarfa wato wannan hadisi ubangiji ta'ala yana nuna wa bawa ya kyautata zatansa gare shi irin zatansa irin yadda ya kyautata zato irin yadda sakamakon da zai samu kenan shi ana inda zanni abdi bi ina nan inda zato na ya bawa na ya zace ni wannan magana fassara ta tazo a cikin hadisin Abu Huraira wanda Ibn Hibban ya rawaito shi da yake cewa Allah ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi fa in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu ina nan inda bawa na ya zace ni in ya zace alkhairi shikenan ya samu alkhairi in ya zace sharri shikenan ya samu abin da ya zata a ga wanda ya fassara inda zanni abdi bi din haka da akwai wasila ibn al-asqa kamar da take cikin musnad da Imam Ahmad Hayyan Abu Nadir yake cewa na fita zan je in dubo Yazid ibn al-Aswad a hanya sai muka hadu da Wasila ibn al-Asqa sai shi ma zai tafi dubo shi sai muka shiga wajen sa tare Yazid ibn al-Aswad yana cikin manyan tabi'ai kuma salihai masu ibada to shine sai ya da suka shiga sai ya yi ishara ga Yazid ibn al-Wasila ibn al-Asqa cewa ya matso kusa kuma so kusa da shi sai kama hannunsa sai ya sa a fuskarsa shikenan sai Wasila sai yake cewa kaifa tajiduka yaya kake ji sai yake cewa uhsinu dhanna billah ina da kyakkyawan zato ga ubangiji sai ya ce to kai albishirinka abshir domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala yana cewa ana inda husnin dhanni abdi bi fa in zanna bi khairan kana lahu fa in zanna bi sharran kana lahu shi ina tare da zaton bawa na inda ya zace ni in ya yi zaton kyakkyawa to sai ya samu kyakkyawa in mugun ya zata shi kenan sai ya samu abin da ya zata to wannan shi yasa yake duka kana kyakkyawan zato da ubangijinka to kai albisha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutadda ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah wa bi rabbihi kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu ba face yana kyautata zatarsa ga ubangijinsa saboda ka kyautata zato ga ubangiji wani abu ne wanda yake wajibi ga bawa ko da yaushe ya zama mai kyautata zato ga ubangiji haka in addu'a ya yi ya kyautata zaton ubangiji zai karɓa addu'arsa wadallahu wa tumuqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna da yaƙinin cewa zai ansa muku kada ku fitar da rai idan mutum tuba ya yi yana ya yi laifi ya tuba to ya rika kyautata zaton za a karɓi tubansa in istighfari ya yi ya rika kyautata zaton ubangiji ta'ala zai yi masa gafara idan aikin ibada ya yi ya rika kyautata zaton ubangiji ta'ala zai ba shi ladan wannan aikin da ya yi wannan shi ake son bawa da shi ko da yaushe domin da zarar ya zama da baya kyautata zaton ga ubangijinsa to zai hana shi ya yi aikin kwarai sadda yake addu'a yana jin ba za a ansa masa ba to zai daina hakanan in yana laifi yake jin ko ya tuba ba za a karɓi tubansa ba to ba zai tuba ba hakanan in yana ibada yake jin kawai a banza yake to zai daina to shi yasa ya ce in ya yi zaton sharri to zai samu abin tunda in sharri yake zata ƙarshe natijar sakamakon shi ne zai bar wannan abin da yake yi shi yasa Allah ta'ala yake nuna shi bawa ya kyakkyawan zato da ubangijinsa kyakkyawan zato din nan zai zama kamar yana ingiza shi ga ya ci gaba da aikin alkhairi domin zai sa masa arraja zai sa masa fata da kyakkyawan zamani wanda yana cikin abin da bawa ya kamata yi duba da lokaci dole mu dakata a nan insha Allah shiri na gaba za mu dora akan da muka tsaya a wannan hadisi da fata abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.